أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ranan tara ga watan hudu shine Rabiul Tsani hijira 1445 da ya daidai da ranan 24 ga watan goma miladiya 2023. Khairin da yake cikin wannan rana ko muna roƙon Allah ya datar da mu shi wanda yake shiri ne a yau muna roƙon Allah ya kare mu. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazu Ihya Ulumuddin Al-Islami, inda yake masallacin Munira, unguwar Bani Fondu dai, daidai kasuwar Banka ne, wurin Niyami a Jamhuriyar Nijar. Da muna tafsiri a jiya a cikin Suratul Taha, da taimakon Allah mun kai ƙarshen sura. Yau insha Allah za mu tashi Suratul Anbiya daga farkon sura zuwa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Allah ya taimake mu. Allah maɗaukin sarki ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Taraba linnasi hisabu, lokacin yau mutane hisabinsu ya kusanto. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, amma suna cikin gafala da kuma bijiri wa maganar da Allah ya yi a cikin Alƙur'ani. Kafin wannan aya za mu fara da muqaddimomi na wannan sura. Muqaddima na farko, sunan wannan sura. Sunan da ta shahara da shi shine Suratul Anbiya, shine sunan da manzo Allah ya karata da shi. Suratul Anbiya, malamai suka ce illar da yasa aka ambace ta wannan suna a fili yake, saboda an ambace sunayen annabawa a cikin wannan sura. Ba sura a Qur'ani da ta haɗa sunayen annabawa. Idan ka cire Suratul An'ami sai Suratul Anbiya. Da Suratul An'ami Allah ya ambaci sunan annabi 18, wanda cikin Suratul Anbiya akwai ambaton annabawa 16 tare da nanan Maryam alaihi salam. Cikin wannan sura za mu je ambaton annabi Musa, annabi Harun, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Ishaq, annabi Yaqub, annabi Nuh, annabi Dawud, annabi Sulaiman, annabi Ayyub, Zannun, Ismail, annabi Idris, Dalkifl, annabi Yahya, Zakariya da dai sauransu. Sannan kuma akwai ambaton Maryam alayhi salam a cikin wannan sura. Kaga in ka duba ta amshi sunanta na Suratul Anbiya, saboda ta tara sunayen annabawa. Suratul An'ami ita ma da muka zo kan tafsirinta, mu ambaci wa'inna annabawa gabaki ɗaya jumlatan, kuma mun samu tafsirin wasu daga ciki a wasu surori. Allah ya samu lafiya. Shi yasa ya kulu Abul Abbas Shaykhul Islam Ibn Taymiyya innaha suratul dhikr. Shaykhul Islam ya ce ai wannan suratu zikir ce, sura ce ta zikiri, domin akwai ambaton zikir a cikinta da yawa, shi yasa yake ganin ta cancanta a kira ta da suratul dhikr. kaga dai Allah ya ce ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim illa rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yalamun wani guri Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum fas'alu ahla dhikri fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce hadha dhikrun mubarakun anzalna dhikr Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana mutaya Allah ya ce wa dhikr Allah ya ce hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli duka akwai ambaton dhikr dhikr kamar yadda sunan annabawa mai maita ambaton dhikri a cikin wannan sura mai maita ce sai Shaykhul Islam ya ce ana ce da ita suratul dhikr amma hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tabbatar mana da sunan wannan sura ita suratul anbiya wanda Allah ce suratul bani isra'il suratul kahf suratul maryam suratul taha suratul anbiya sai wanda Allah ya ce hunna min at-tiladi wa hunna min itaqil quwan suna daga cikin tsofin surori da aka sabkar a cikin alqur'ani kuma suna daga cikin surori masu daraja masu tsada kenan suratul anbiya hadisi ingantacce haka ya tabbatar mana da sunan an gane ku Allah samu cikin mara ambaton wannan zaka ga wani saboda gwaninta sai ya samu sura wani suna wanda ba haka magabata suke karanta da shi ba kaga idan ka san wannan da mutum ya zo da wani abu a koyi suka ce a wannan baya daga cikin abin da magabata suka san da shi na haka ba addini ba ne suratul anbiya ne suratul anbiya Shaykhul Islam da ake ambaton maganarsa a kan cewa a iya a ce da ita suratul dhikr ba yana inkarin sunanta ba ne na suratul anbiya a shi yana ganin inda za a kara mata da wani suna ya kamata a kara mata da sunan suratul dhikr saboda akwai ambaton dhikr a cikinta gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu lafiya muqaddima na biyu hadhihi sura makkiyya bil ijma malamai sun yi ijma'i akan cewa sura ce da aka sauka a garin makka ba madaniya ba ce saboda tana karantar da abubuwan da suka faru ne a garin makka makkiyya ce muqaddima na uku farilan wannan sura malamai suna kafa hujja da wancan hadisi na Bukhari wanda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu surori kaman haka suratul isra'i da suratul kahf da suratul maryam da suratul taha da suratul anbiya yace da su surori ne da aka saukar da su farko saukar da alqur'ani kuma surori ne masu tsada malamai suna kafa hujja da wannan hadisi cewa wannan sura tana daga cikin surori masu daraja inda har Allah subhanahu wata'ala ya lissafa ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ta daga cikin surori masu tsada surori masu daraja kaga ashe sai anbiya sura ce wadda take da daraja Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta yadda ya dace sai muqaddima na uku na hudu shine bayani akan ayoyin wannan sura tana da ayoyi 112 tana da kalmomi 1,167 tana da harfa 4,780 kenan duk mutumin da ya karanta suratul anbiya daga farko har ƙarshe yana da lada 47,800 kuma a rana kana iya karanta ta sau 10 ko ba haka ba ne kuma sai mutum ya ce wai gari ya yi zahi bai sami komai ba wani lamarin nan sai dai addu'a al'amarin nan mun ba mu samu wani abu dan adam musulmi babu yinin da zai bijiro a ce bai samu alheri ba sai shi ne in bai kama hanya ta alheri ya kamata mutum ya zama mai dabara mutum ya zama mai tsari kai ya zama hammin mu kullum mu samu abin duniya. Eh da yake muna halin kawo kawo in ba mu samu ba akwai damuwa. To amma kai ya zama ayyubi babu, ya zama abinda zaka miƙan bai samu ba, kuma abinda zaka aje a lahira bai samu ba. To sai mutum ya sa tsari, zan sa lokaci da zan rinka muraji'an Alƙur'ani, zan sa lokacin da zan ga zan sauraron tafsirin Alƙur'ani, zan sa lokacin da zan rinka yin kasuwanci, ko ya zamanto lokacin da duk ni samu dama ni ka ba kowa tare da ni, to zan yi ƙoƙari in karanta wani abu don kai in yi asara wannan lokaci. Sai zamanto ilimi ya ƙare, mutum ya samu gwargwaron abin da ya samu na lada. Kaga a ƙarƙashin wannan ya zan dole kowa ya ɗaura ɗamara ya iya karatun Alƙur'ani. Wallahi za ka iya karatun Alƙur'ani, babu yadda za a yi mutum ya ce ya yare ta game da karatu, a'a ka dai dage. Rashin dagewa shi ke kawo mana asara. Wani da Allah, ni zan dawo duk sati in zo gurinka in karanta aya guda ko aya biyu. Wani zan zo gurinka in karanta aya guda ko aya biyu. Ya zama kana da malamai na Ƙur'ani kamar malami goma ko ashirin, kowanne kana zuwa gurin shi kana ganin ya shekara alherin da za ka samu kaɗan ne. Yana da yawa da yawa daga cikin ɗalibai abinda yake sa su daɗe wuri guda sun ɗauka malam wane ne kaɗai an mala, duk wanda ba shi ba to ba malam ba ne, ni ban karatu gurin kowa sai gurin malam wane. Wallahi sai ka mutu baka zan malam ba kai ne ba. Kamata ya yi malam wane yana ba ni gudunmuwa a kan kaza, to bari in nemi malam wane shi ma ya ba ni gudunmuwa a kan kaza, bari in nemi malam wane ya ba ni gudunmuwa a kan kaza. Haka za ka yi ta yi, in ka yi haƙuri sai ka tara wani abu. Haka muna ba ‘yan uwa shawara, kar a tsaya wuri guda, a dage a yi ta karatu. Yi ta karatu har lokacin da mutuwa ta zo musu. Karatu ba abin wasa ba ne. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka mana. Kenan duk wanda ya karanta suratul anbiya yana da lada 47,000 47,800. Don ka sabgata sau goma lada nawa gare ka. Suratul Baqara cikin awa guda ka gama ta. Ta yi wannan yawa. Ka shiga Ali Imran ka gani a ranar ribin nawa za ka samu. Allah ya taimaka mana. Ina ne? Sai muqaddima na biyar mawdu'atuha, abinda wannan sura take karantarwa. Malamai suka ce tazammanat dhikral anbiya, surat ta kumshi ambaton annabawa. Zaga cikin surar akwai bayani akan annabawa. Sannan na biyu, surat ta kumshi labarin al'ummomin da suka ƙaryata annabawansu da halin da suka kasance. Na uku, daga cikin abin da za mu karanta cikin wannan sura ta'ayin nubuwatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akwai ƙarfafa annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai yayi shubha na kafirai da suke jefa wa annabawa. A cikin wannan sura Allah zai yayi yadda za a ba su amsoshi da abin da ya kama da wannan. Sannan daga cikin mawdu'at na wannan sura taqriru wahdaniyatillah, tabbatar da cewa Allah shi kadai ne, babu wani Allah guda biyu. Sannan akwai tabbatar da hisabi, cewa tabbas za a yi hisabi ko barde ko mujima. Allah ya samu nasara. Nan a taƙaice dai kaɗan daga cikin abin da za mu yi amfani da shi a matsayin shimfiɗa game da wannan sura, suratu anbiya. Shi yasa Allah yake cewa iktaraba linnasi hisabuhum, ai waqtu hisabihim, lokacin yi wa mutane hisabi ya kusanto. Wa hum fi ghafla, amma suna cikin raukanuwa, suna cikin shagala da duniya. Mu'ridun, kuma suna masu bijirewa game da abinda ake jiya musu kunne a kansa. Imam Zurkashi Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara masa rahama ya ce wannan sura tana ɗaya daga cikin surori 22 na Alƙur'ani wa'inda aka fara da jumla khabariya a farkonsu. Wace jumla khabariya? Ma'ana an fara suran ne da ba da labari, da ka gani Allah labari yake ba. To akwai surori guda 22 a cikin Alƙur'ani wa'inda an fara su ne da ba da labari, kamar suratul Nahl Allah ce ata amrullah, kamar suratul Tauba bara'atun minallah, wannan labari aka fara da shi. Wannan tana ɗaya daga cikin surorin da aka fara da ba da labari a cikin Alkur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu shine sai Allah ya ce iktaraba linnasi, dan ka ce linnasi ana nufin, wasu malamai suka ce ana nufin kafirai, wasu kuma suka ce ana nufin mutane jinsil insan. To amma al-akhdhu bil umum awla, kai riko da dukkan mutane yayi ake bi da kafirai, inda da kafiran da mu'mini duka suna jira hisabi ne, da mu'mini da kafiri lokacin yi musu hisabi yayi. Shi yasa Allah ya ce hisabuhum, bi ma'ana waqtu hisabihim, lokacin da za a yi musu hisabi. Shi kan hisabi gaskiya ne, ko mutum ya yadda ko bai yadda ba, haka Allah ya faɗi a Qur'ani, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wanda duk ya aikata aiki na alheri daidai da kwayar zarra zai kansa, faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda ya aikata aiki na sharri daidai da kwayar zarra zai kansa. Kenan ya rage ga mutum, ko kai shiri ko kai shiri alheri dai ko shiri kana ganin sa. Shi yasa Allah ya ce wa hum fi ghaflatin, suna cikin raukanuwa, mu'ridunu, suna masu bicirewa. Nan ana nufin aktharun nas, mafi yawancin mutane, garrahum ulul amal, dogon buri ya ruɗe su, mafi yawancin mutane sun shagaltu da duniya, ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya, sun san zahirin abin da ya shafi rayuwar duniya, wa hum anil akhirati hum ghafiluna, amma su game da ranar lahira su raukananu ne. Wani ai da muka gama karatu a cikin suratul A'raf, ƙwararre ne game da labarin duniya, duk wani labari na duniya sai ya baka, kuma labari na gaskiya ba na ƙarya ba. Bayan an komo maganar Allah komi bai sani, a wannan shigar ta yau ka san labarin Amerika, ka san labarin Ingila, ka san labarin Nijar, ka san labarin Najeriya, amma labarin lahira ka komi bai sani. Ta haka kuwa shi ta tayin shi, ni wani mutane suna bani mamaki, wani da sai siyasa a BBC labaran asuba, labaran sai sai ya saurara, labaran da azhar sai ya saurara, labaran dare sai ya saurara, na Allah awa nawa a rana, ko a ci awa uku sai ya saurari labaran doci bane, sai ya saurari Voice of America, sai ya saurari labaran gida na Nijar, labarin gida na Nijar, wanda labaruka da ba su wuce su, don girman Allah idan ka auna awa nawa wa'innan labarai za su ci mishi, sai su ci mai awa biyar cikin awa goma sha biyu, ka ba da awa biyar na sauran labarai, ba sauran awa bakwai ba, awa bakwai cikinsu ne za a yi tunanin ina za a je hira, ina za a je neman abinci. Dan Allah ya za a yi lahira ka ci samu wani abu, amma ku ji abin mamaki, bai da malami guda da yake sauraron karatun shi na minti goma a rana, bai da kaga wannan asara ne ma, tun labarin duniya yana da shi, amma labarin addini komai bai da shi, bai sani ba. Za ka ga wani dattijo in kun zo kun zauna sai ya zo yana baka labarin da an yi kaza an yi kaza, kuma da gaske yake fa an yi, yana bai da labarin dakin dakin, amma da ka zo maganar Qur'ani sai ya ce yaro mu mun karatu mu mun samu dama ko kan kun yi sa'a, ka gane ba kai sa'a ba wallahi. To ka ga duka rashin tsari ne, rashin tsari ne, kakka yadda ka fifita sha'anin duniyan ka da sha'anin lahiranka, ka rinka yin mawazana. Ya kamata a ce na ware lokaci kaza dan abin da ya shafi addini na, ya kamata a ce na ware lokaci kaza dan abin da ya shafi duniya na, a nemi duniya kuma a nemi lahira. Amma in aka fifita ɗaya akan ɗaya, to ana iya samun matsala. Idan ka fifita duniya akan lahira za ka samu matsala wadda ba ta da magani duniya da lahira. Idan ka fifita neman lahira kadai akan duniya to anan duniya kana iya ka samu wasu matsaloli amma a lahira baka da matsala. Kin gane misali ko? Inda yanzu anan duniya in ka zamanto kullum kana masallaci, kullum kana makaranta, kullum kana kaza, baka neman abin da ka ci sai iyalinka, idan kana ya samu matsala da iyalinka, talauci yana iya kama, inda baka kai ka nema ba, baka yi al'akhdhu bil asbab ba. Duk da ba neman ba ne ke ba su, amma a dai a nema. To wannan kuma in kan mutu a lahira baka da shi ba zai cutar da lahirarka ba. Da kenan a dage a nemi duniya don a gyara lahira da ita. Sai Allah yake cewa ai kuma da Allah yake cewa ai talabalin nasu hisabun lokacin yin mutane hisabi yayi kusa ko nan waɗanda an rayu amma wanda ya mutu manzo Allah yake cewa umman mata kad qamat kiyamatu wanda duk ya mutu shi ma an kiyama shi ta tsaya sai an ce yau zaka mutu to kai kiyama ka ta tsaya dan tun yanzu zaka fara ganin ni'ima aikinka na alheri in kuma shari ne kai tun lokacin da za ka fara ganin shi ba wani dogon abu bane wanda ba ai ha bane shine yake tunanin yau shine za ka kiyama kada ka zaka duniya ai kullun kana bakin gafa fadawa alkiyama dukkan munan wanda aka danne shi aka karbi ran an fara lissafa mai alherin sa da kuma sharrin shi na haka ka dauka da ake magana kiyama kana akwai sauran lokaci inda dai kana numfashi to ka shigo cikin wanda kiyama su za ta tsaya ba da dadewa ba malama suka ce da aka ce iktarabalin nasi hisabuhum lokacin hisabin mutane yayi kusa in aka yi la'akari da shekarun duniya bayan ka dibe shekarun da duniya ta yi wanda ta yi sun fi wanda ya rage yawa wa kullu atin qarib to abin da zai zo kusa yake nan kai na gani akwai lokaci innahum yarawnahu ba'idan Allah ya ce wa rahu qariba mutane suna ganin kiyama ne sai Allah ya ce kusa ne mu muke ganin shi ana nan sai ga gur an ji ce ka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yawaita ambaton mutuwa takfiru min dhikr hazimil ladza ku yawaita tunu mai rusi jin dadi innahu ما بكر في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قلل بمن متوى با سد زاء تنا شاشك عبو ميوى فاشي سيادة ما لانك دان وكما عبو لانك دان سيادة ما ميوى بسرك كتناني يو جكاي بيات جكوي قدين يا يزن يقوي بي سيكتنا آباب وما ماكي وزن كي يقوي بي بي تشي كينا مما كي يقوي بي جكاي بيات دين باقي ذاك سرفاته وانلي ذي سرفاته in kana da miliyan goma ka kalla ka ga wanga abu dun nauna sai ka tuna kuma wanda na mutu ko sisi ba a kudin da shi sai ka ga bare in yi ma Allah yake da kudi na dan ka zo in ya sa da ga na haka mutu ai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi man akai sunnas waye fi kowa hankali daga cikin mutane manzo Allah ya ce al kayyis minan nas aktharuhum lil maut dhikra mafi hankali cikin mutane mai yawa tuna mutuwa sannan wa aktharuhum bima ba'dahu istidad wanda yake kowa da shiryawa abin da zai bai bayan mutuwa to shine hankali kai tanajin abin da bayan ka mutu zaka ci fige shi zaka more shi haka bari ka zama shagallalle a wannan duniya sai sa Allah yake cewa hum yalabu suna wasa gan ai muridun ko iktaraba lin nasi hisabuhum lokacin yau mutane hisabi ko kiyama su ta kusanto wahum fi ghafla amma suna cikin raukanuwa mu'ridun suna masu bijirewa game da abubuwan da ake tunatar da su ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim babu wani abun tunatarwa da zai zo musu daga gurin ubangijinsa muhdathin wanda yake sabo ma'ana sabon wahayi da duk za a aiko da shi zuwa ga manzon Allah in ya zo musu illa istama'uhu wa hum yal'abun faci sai sun saurari wannan abin suna wasa ana da sadda aka saukar da wata aya za su saurara sai su doki abin abin wasa suna yin izgiranci ngane ko manzala yace Allah ya sauka mai da inna shajarata zaqum ta'amul athim fal muhli yaghli fil butun bani al hamim zuwa karshen sura sai kahire su je suna yawo wai yace cikin wata akwai bishiya wane anya ko mutum ga cikin hankalin kan shi yake wuta daga cikin icci wai yanzu yana ce mana akwai icci cikin wuta to ta ce a hankalce in an ka ce akwai bishiya cikin wuta hankalinka mai zai baka kun yi shiru shiru konewa amma a shar'ance akwai ta to a shar'ance za ka yi imani da akwai bishiya a cikin wuta da ake ce da ya ce da zaqum wa ya faɗi haka Allah imani da haka wajibi ne da su ko kahirai maimakon su imani da wani sai su rike wannan abin ya izgiri sai su ce haku annan magana banza ta mu za a ce mako akwai abin nan a cikin gidan aljanna wani sai ka ga wani kare yake cewa innahu thawr yatrib bizubda atazaqqumuhu ya ce ka ai da yake cewa shirin tazaqqum ba komai bane dabino na yake nuni ni sai na je da zubda zan rika ɗiba shi ina ci ina ci sai ai dariya ka gani suna izgilanci ya abu dan da yake cewa alaiha 19 wuta tana da masu tsananta guda 19 ko ba haka bane shi Allah ce wa 19 a 19 nan mala'iku ne 19 ko sahun mala'iku 19 ne ko mina nan Allah ce alaiha 19 ko a ba sai su je suna izgili wani yake cewa ukfuri tis'a in dai an zo na yana ku rike taran ku bar ni da 10 ku bar ni da 10 kaga izginin ci suke yi to shine Allah yake ba mu labari anan ma ya atihim min dhikrin min rabbih ba wani tunatarwa da zai zo musu daga gurin Allah zafin sabo mana sabon wahayi da za a yi dan jan kunni a gare su illa sama'uhu wa mala'ahum ba ce sun saurare shi suna masu wasa mana izgilanci kenan lahiyatan qulubuhum lahiya ay mansubun alal haq mana an yi mai nasaba ne kasancewar hali ne lahiyatan qulubuhum zukatan su suna cikin raukana suna cikin raukanuwa kamar yadda wasu mutane a wanga zamani suke cikin raukanuwa kullum muna buga mana misali abu ne mafi hatsari dan har Allah yake cewa wa qala rasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura lace manzo yace ya Allah mutane na su rike alqurani abin kaurecewa za ka ga mutane da yawa suna kaurecewa alqurani suna kaurecewa alqurani ba sa karanta shi zukatan su suna cikin rokanwa sun sa duniya gaba kawai to wannan ba karamin tabewa bane ga mutum a ce zuciyar shi ta rokana game da abin da ya shafi al'amarin lahirar shi ya kamata mutum ya zama a farke ko da yaushe yana tunanin mutuwa tana iya tarske shi Allah ya ce wa asrun najwa suka sirranta tattaunawa alladhina zalamu wa'anda suka yi zalunci ma'ana wanda suka yi kafirci ga Allah hal hadha illa basharun mithlukum ai wannan ba kowa bane sai dai mutum irin ku afata'tuna sihra yanzu za ku zo ku yadda da sihiri ku zo wa sihiri wa antum tubsiruna alhalin kuna gani kun fahimta wasa da Allah ya ce wa asrun najwa ai a larabci an najwa la takunu illa sirra ba ta kasancewa ne sai da sirri da an ce najwa tattaunawa ce ta keɓe kenan kuma sai Allah ya ce wa asrun sun ka keɓe ta suka sirrin data wannan babi ne na ta'kidin abin da suke aikatawa babi ne na nuna munin kudurinsu da mugun halin da suke da shi inda waɗanda ke tattaunawa don kirkira ƙarya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci suna da ƙarfin da za su bayyana ai su Abu Jahal ne, amma sai sun koma gehe suna shawara me na za mu kullo ma wancan mutum. To shine Allah yake gaya mana daga cikin abin da suke tattaunawa, suna cewa hal hada illa basharu mithlukum, wancan ho ba kowa bane sai dai mutum irin ku. Ma'ana suna gaya ma sauran mutane kakku yadda mutum na irin ku, dan ya ce muku annabi ne kakku yadda. Afata'tun haka ne ko? Afata'tun sayra wa antum tubsirun, yanzu kun zo wa sihiri ku karbi dan sihiri shi muku magana ku yadda ku karba, kuna gani ido da ido. Wannan shine ɗabi'a na mabiya tun daga zamanin annabi Nuhu har zuwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, daga zamanin manzo har izuwa yau wannan ɗabi'a tana nan. Da ka zo ka fara wa'azi a unguwarku sai a ce wai wani na ga wa'azi, sai a ce ai wani na kai shi wani ne shi na taso, wai mu take nan shi na taso ɗan yaro da hannu mai taso mun fa girme shi wa kai ni da na ga shi da game na taso ne kai yaro na ku gane shi, wai mu take nan yaro na, to yaro na sai ko kuma sai a rinka dibin ɗan gidan idi na wani idi mai faskare ko ale banza ni na zama da gidan Annabi wannan na kaga ni mu gun dabi'a ne wannan kudiba Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da yazo yana musu wa'azi sai suna cewa ma naraka illa basharan mithlana, ka ke mutun na irin mu hujja su gane inda mutun. Sannan mutanen Hudu abin da suka ce ma hadha illa basharan mithlukum, kun ga ba kowane ba mutum ne irin mutanen Salo mina da suka ce a basharan minna wahidan nattabi'u, yanzu a ce duk yawan mutum guda na zamu bi, inna idan lafi dalalin asu'ur, kai mu haukace muna cikin makon nan mu bi ka kai wani shi ko wani abu ne ka dibi, wai yanzu wani na zai zauna shina wa'azi ina zauna ina saurare wani, ka san ana cewa mata bakin lamba eh hukun ka ce ko Allah sa mu dace ko san dabi'an mutane kullum wanda ya taso cikin su bai cika kima a gaban su ba, ka je ka duba a tarihi mafi yawanci malamai da suke samun daukaka ba a garin su ne suke samun daukaka, annabawa mafi yawanci sukan samu daukaka ba a wurin mutane su kariba manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta yi nawa shekara goma sha uku yana wa'azi a Makka, amma kullum aminu da suke riba ai dan gidan wani ne shikenan mutum su, amma da ya tafi Madina ba shi ba waɗanda suka bi shi ana nan da su da samu dako. To haka sunna take, abinda yake bani mamaki lokacin da ni bar garin Zaria in ni zo ni iski ana sauraron kasar ɗin Sheikh Albani sai ni ina mamaki, mutane suna cewa yanzu kai gurin Malam Albani kai karatu, su yanzu mamaki suke aikawan gurin Sheikh Albani ya karatu, ni ko kun samu da yake mamaki in mun zo sadda Albani ya zauna yana karantar da mu, sannan ƴan unguwarsu da ƴan gidansu suke koma gaya a kunna tele ana kallo ana ihu ai Albani na, to shi Albani za a saurare. Sanda za ka ga malam yana yin wa'azi, to masu tuhuwa daga wani gari daga wata unguwa, to inda ka ga mutum dubu zagaye da malam, to mutum 950 ba 'yan unguwa suna ba duk tuhuwa na sun kai, 'yan unguwa alheri ga shi nan cikinsu, amma sai ga anta ana kallon kwallo ko anta buga kallo ko ana sai ana gardama malam na karatu ne zanna Zaria muciya ɗan awaki ya san haka, amma ka ga me da yake yana yi ne dan Allah, Allah ya sanya mu abin albarka ko ba zai sanya mu sana, shi yasa duk lokacin da zaka zo kana da awan ka dai dan Allah sai Allah ya kai ka wani guri Allah ya sanya mu albarka sai ka samu ko ka samu daraja. Da haka suke gaya wa manzo, wasu suna ganin ai
mutum ne irin su. Allah ka samu dace. Kala manzo yake cewa na, kala manzo yake ce da su, Rabbi ya'lamu al-qawla fis-sama'i wal-ard. Ubangiji na ya san magana da ake tattaunawa cikin sammai ko kuma cikin kasai. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah shi mai ji ne kuma masani ne game da du'a da ake tattaunawa. To daga cikin tattaunawa ga abin da suka ce, bal qalu adghafu ahlamin. Ko suka ce a'a, mu ce maganar da yake faɗi yayaya mafarki ne. In sai ka zo kai mafarki sai ka zo ka ce, ka zo misali, misali sai kai mafarkin ka samu kuɗi, ka sayi mota, kayi kaza, kayi kaza, sai da ka tashi sai ka zo gurin mutum kana ɗaukar kaya, ka cika, ka ɗauki motocin, ka hau goma, ka ɗauki kaza kaza, ka ɗauki bidon mai, ka samu mota, ya ce ina kuɗi, sai ka ce a na yi mafarkin zan yi kuɗi ne zan kawo ma. Me za ka yi? Ai za ka ɗauke shi mahaukaci ko ba ka ba. To yanzu sai su ce ai duk abin da yake faɗa yaya mafarki ne, mafarki na yake faɗi ba gaskiya ba ne. Kai kenan yan mutane su ne sai ce kai mu dai mun san abin da kaza ka. Bal iftarahu. Ko suka ce a'a, mu ce kirkiro shi na yi, ƙarya na yi. Ƙarya na yi. Bal huwa sha'ir. Kai a'a, mu ce mawaƙi ne. Wasu abin da ya sa suka ce a ce mahaukaci mawaƙi ne, kun san miya cikin waƙa? Ita waƙa abadan ba ta daɗi in ba a sa ƙarya ciki ba. Suna ta waƙa, inda kana son ta yi daɗi ka ga an so ka kai ana yin haka, to a sa mata ƙarya. Waƙar wanda ‘yan dandalin nan sai ga mutum tana waƙa tana kuka, in ba da kai ba sai rijiya, ba zan raya ba sai ƙarya ce. Ta shi yasa suka ce mu ce mawaƙi ne, kenan mu ce mawaƙi ne, an san adatan mawaƙa suna sa ƙarya cikin waƙarsu, ban ce duka ba. Amma mafi yawanci da wuya waƙar mawaƙi ta fita cikinta ta yi daɗi babu ƙarya. In ko ta zama ba ƙarya ciki da wuya ta samu karɓuwa gurin masu saurare. Da suka ce a ce mawaƙi ne. Waliyatina bi ayatin kama ursilal awwalin. A'a, kai mu ce da shi zo muna da aya kamar yadda aka aiko wa mutanen farko da aya. Inda Annabi Salihu ya zo da taguwa, mu sai mu ce mai ya kawo taguwa mu gani in shi ma annabi ne. Inda Annabi Musa ya zo da sanda, mu ce ya zo da sanda in ya isa irin ta Musa. Kawo kowa yana kawo na sharhi. Allah madaukin sarki ya samu dace. Ka ji maganganun da suke ta yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aya ta gaba Allah yake cewa ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, haka ne ko? Ma amanat qablahum min qaryatin, wata alƙarya, ma'ana wasu mutane a gabaninsu waɗanda suka nemi a zo musu da aya, an zo musu da aya ba su imani ba, a halakana sai muka halakar da su. A fahim yu'minun, to shin su za su yi imani ne? A'a, ma'ana su ma ba za su yi imani ba. Idan kai ji suna nema a zo musu da aya, kawai suna faɗa ne ba imani da su yi ba, a su yi imani. Amma arsalna qablaka illa rijala, kuma aiko da manzanni kafin zuwan ka ba face mazaje da muka aiko. Nuhi ilayhim, muna yin wahayi ne zuwa gare su. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku je ku tambayi ma'abuta ilimi in kun kasance ko ba kwa da ilimi. Wannan aya tana tabbatar mana da cewa duka manzannin Allah mazaje ne, babu mata a ciki. Kun gane ko? Manzannin Allah duka mazaje ne. Annabi Maryam alayhi salam, Allah subhanahu wataala ya ambaci sunanta a cikin Alƙur'ani, har ma aka samu suratul Maryam. Amma dai
magana ta haƙiƙa Maryam ba ta daga cikin annabawan Allah. Dukkan annabawan Allah mazaje ne. To da wannan ne malama suke tambaya, to shin su mata wane naƙasu ne suka samu? Haka ne ko ba haka bane? Jiya na yi mana bayani ne mana ishara akan falala da mata suke da shi. Ya kamata kowa ya tsaya inda Allah ya aje shi. Mata suna da daraja a wurin Allah subhanahu wataala. Amma Allah ya ce ya fifita mazaje da ƙarin daraja akan mata. Wanda rijali alaihinna daraja. Mazaje suna da ƙarin daraja akan mata yanzu. Don haka babu annabi daga cikin mata, duka mazaje ne. Shi yasa kahirai suke suka da manzo sallallahu alaihi wasallama. Suna mamaki suna ce yanzu wannan shi ya ce mana annabi ne. Amma yana ci yana sha sai ya je kasuwa. Ai inda gaskiya ne na. To mina na ce na. Yana tambaya yake jawo kamar cikin gida ne ake sa waka, ba ka so ba ka jin daɗi kuma ba ka da ƴancin ka hana ka kaza kai, ko ba haka ba ne? To manzo Allah ya ba mu ka'ida akan munkari, ma'ana abun kyama in mun gan shi mataki uku ne sai mu ɗauki guda. Manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wanda ya ga abun kyama ya sa hannu ya hana, masana ya sa ƙarfi ya hana in zai iya. Fa in lam yastati, in bai iyawa fa bi lisanihi, to ya yi wa ya yi nasiha. Ka kira masu wani abun kai musu nasiha. Fa in lam yastati, in ba ya iya nasiha, kaga ko kai wa nasiha ma akwai matsala, fa bi qalbihi, sai ka kyamaci abin a zuciyarka, sai ka ta fata Allah ya kawo ma mafita ya raba ka da wannan jarabawa. Allah ya samu dace. Sai Allah yake cewa وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, بَمُ سَنْيَا su waɗannan manzanni da muka aiko ba suka zamo gangan jiki ne da ba sa cin abinci ba. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, kuma bamu sanya suka zamo madawwama ba, ma'ana bamu sani suka zamo ba sa mutuwa ba. Ma'ana annabawa mazaje ne irin ka, suna ci suna sha kuma suna rayuwa suna mutuwa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wannan duk yana daga cikin korahin da suka zo, ma'ana a ce inda ya ce shi annabi ne, dan me yake ci, dan me yake sha, dan me yake tafiya kasuwa, kuma dan me yake bida kuɗi. Da shi ne sai Allah ya ce da su ka gaya musu ai kafin kai an aiko da annabawa, kuma suna ci suna sha, in ku mushrikai ba ku da littahi, ku tambayi Yahudawa mana suna da tarihi cewa an aiko musu da annabawa kuma suna ci suna sha kuma suna mutuwa kuma suna rayuwa. Kenan ashe ba sabon abu bane. Wani guri Allah ya ce ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at'am, ai kuma aiko da manzanni kafin zuwan ka ba face suna ci abinci, wa yamshuna fil aswaq, kuma suna tafiya a kasuwa kamar yadda kowa yake tafiya a kasuwa. Ina cikin wannan ayoyi abin da zamu ciro, kai malam zama cikin gida ba naka na ba, kaka zama da ka zan malam to kullun kana gida kana neman ta Allah, a ta Allah kasuwa ake neman ta. Inda gashi annabawan Allah suna ta ya kasuwa dan bukatu irin nasu, kai kun baka dawowa gida ka zumbuge kana neman suwa na sun kima suwa na sun kima. An fahimci Hausa? Kenan malam shi ma ta kasuwa. To sai dai ba ya an bugi jaki a bugtaki. Idan sai malam ya kai kasuwa zai ci kuma shi zo shi muku wa'azi, to ku kuma mabiya akwai ƙarancin girmama addinin Allah gare ku. Dan ya kamata idan malam zai bada lokacin shi shi ma addini hidima, kuma ku bada lokacin ku yi ma malam hidima. Dan manzo Allah ya ce al-ulama'u wa rasatul anbiya, malamai magadan annabawa ne akrim bihim ko ba haka bane ku girmama su warithan wa mawrusan wanda ya gada da wanda aka gada to idan an tace duk sai kowa kasuwa zai dawo amma malama yana kasuwa sai an gama kasuwanci sanne yazo shahawu minbari da wazi dan Allah musulmai za su yi rayuwa eh to yau kana muke yau idan malam bai tai kasuwa ba sai dai ya ramce mallah babu wanda ya damu yaya ma da yake rayuwa yanzu bazan kawo mana misali tun wani lokaci nake nan zaune muna ina turatara dan gurgurun abin da nake sani tun wani lokaci ba tun da aka yi magana ba eh an yi tafsiri na suratul a'raf an ka kare yanzu ga mun muna tafsiri na suratul anbiya ko ba haka bane in an kare gobe ma wani aiki za a shiga shi in yi wannan in yi wancan kuma in tai kasuwa a matsayina na ma da an yi mai adalci tafsirin suratul a'raf da mun kai kai dai ka san da jin shi ka san karatu na aka ba wai yana cika baki bane amma abin da nazo da shi ina ba ai karatu ba hankalinka bai baka ma ka kai gare shi wallahi jiya ina bincike akan suratul a'raf har sai da nake gab da za a kira sallar asubahi sannan nace bari in kwanta ko awa ɗaya ne in samu sannan da an ka kare da sahi ina jin kwana ni zo ni hawo tafsirin suratul anbiya da Allah a karatun da muka yi yanzu wa'annan bayanai wasa tana sa mutum ya tara sauri guda kuma gobe haka za a dora kuma dole sai mun zo kasuwa tunda na fara dauran nan ba wai wa gaba tunda mun ka fara babu wani mutum guda ɗaya da ya ce malam ka jingina da ni na kwana guda babu in ma ban samu ba sai dai in ci bashi amma saboda muna son mu yi mu Allah aiki haka za mu dage da daɗi babu daɗi mu ba lokaci ba ne wata rana ai sai labari kenan kowa sai ya zo shi duba shi gani ba wai ni na bayani ba ne dai in yi maka yana bara kun gane misali ni na riga ina gaya muku kullum inda kake tunani na ba nan nake ba na wace nan wallahi magana ta gaskiya duk sai da kake tunanin kai min kyautar jika goma ba mamaki ran nan ni na mu ne kyautar jika 20 kuma wai ba ni mai kuɗi bane ba ƙarin halin nan ne da aka saba shi da ake to amma me inda za a ce za a yi ma malam hidima a tare masa wani abu kuna ganin karatun da zamu yi wasa ne kun ga wannan markazi namu ba kuna ganin shi haka ba akwai markazin ne da an kafa su sama da shekara 30 a garin nan amma wallahi ba su kamo kafan markazin mu ɗaya bisa goma ba inda malam ya yi saku-saku inda muka kawo yanzu muna kawo wani inda dai don kuna to wani aka sai dai a wace magana ta gaskiya sai dai a wace dole ta mu yanzu ka san ƴan birni in kai musu dabara yau gobe kai dabara sai a gane jibi sai a ce mana hotar dabara ta shiga to amma dai Allah ya saka muku da alheri dan duk abun nan da muke inda ba dan kun ba mu gudun mu ba mu yi shi da haka kullum muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri a labar mu tare Allah ya sa inda muke son mu kai mu wuce can to shine Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama mun sanya su suka zama gangan cikin da ba sa cin abinci ba wa ma kanu khalidin mun zama madawama su ma suna mutuwa Allah ya ce thumma sadaqna humul nan da ko thumma sadaqna humul wa'ada sannan muka cika sawa manzani alƙawarin da mun kai musu na cewa sai mun tabbatar da gaskiya sai mun dauka gaskiya akan kafirci fa anjaynahum muka tsiratar da su wa man nasha'u da wanda muka so daga cikin bayin wa ahlakna almusrifin sai muka halakar da mabarnata saboda sun kafirci wa Allah laqad anzalna ilaykum kitaban haƙiƙa mun sabkar muku da wani irin littafi shine alqur'ani fihi mikirkum a cikin ku akwai a cikin shi akwai darajar ku ma'ana musulmai ba inda kuke da daraja sai in kun rike alqur'ani ba abinda za ku rike ku samu daukaka a duniya da lahira sai dai alqur'ani ma'ana fihi mikirkum a cikin shi akwai ambaton ku ma'ana a ciki akwai darajar ku akwai daukakan ku haka duk wanda kaga yana son ya samu daukaka ba ta hanyar qur'ani ba koda ya samu kaman kun fare an ganshi dai sama amma sai da zai wace ba sun ba man kai mu qur'ani hidima sai ku samu daukaka afala ta'qilun ba za ku hankalta ba fa na ku ba ku gani ba malumman duniya da suka wuce shekaru aru yau ana ba da tarihin su shin da suka mutu nawa suka bari ba abin da suka bari qur'ani suka yi ma hidima yau gashi sun samu daraja daka mu ma ɗan baya mun yi Qur'ani hidima za mu samu daraja Allah subhanahu wataala zai dauki darajar mu Allah dauki darajar mu a to ina ganin ai wannan ba haka na za a yi ba za a tsaya da karatu ko ne irin taimako a wannan ai ba ruhi rai za a yi ba sai ya zani in ga ko abin da ya samu da sai ma ana saka muku da rai ku tafi zaman ku kowa shi kawo abin zai sa ina ganin dama ina so mu kawo karshen shahin ne ni ka karshen shahin sai mu tsaya nan sai mu zamanto in Allah subhanahu wataala ya kai mu lokaci mai zuwa za mu gani ba da dadewa mu sake dawowa da izinin Allah da dai gashi mu gangaro mu shigo suratul anbiya Allah ya samu dace ina ganin nan za mu dakata.